Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 7 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi da zango a kasar Jordan a yau Lahadi inda ya gana da Sarki Abdullah na biyu da kuma ministan harkokin wajen kasar Ayman Safadi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce dakarun tsaron Rasha na musamman da ake kira Rosgvardiya suna neman hanyoyin da za su kara karfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa tsakanin jami'an tsaron kasar. Masu haƙar majinai a jihar North Dakota da ke nan Amurka sun tsinci wani makekin hauren giwa da ake kiyasin shekarunsa za su haura 10,000.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar sun yi kira da a gudanar da bincike kan harin da sojojin ƙasar suka kai da ya ritsa da fararen hula.
Yasa haka ɗin ta faru in kuma kuskure ne wajen aiki to sai a nemi a san su wane ne wannan kuskuren ya shafa, ina nihin kamar wanda suka ɓata rayuwarsu.
Sannan za ku ji wasu kungiyoyin mata a Najeriya na kira da hukunta duk wanda ke da hannu na batun cire kuɗi daga asusun ma'aikatar agaji da walwalar jama'a ta ƙasar.
Gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaƙi cin hanci da rashawa da almundahar da ne to lokaci yayi da zai fara nuna aikinsa a yanzu.
Sannan za ku ji cewa kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewacin Najeriya ACF ta koka kan yadda ba a zartar da hukuncin da ya kamata kan mutanen da ake zargi da sata yara a yankin. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma su daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi da zango a ƙasar Jordan a yau Lahadi inda ya gana da Sarki Abdullah na biyu da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Ayman Safadi. Blinken ya kuma kai ziyara rumbun adana abinci na hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ake loda wa dogayen motoci kan agajin da ake kaiwa yankin Gaza. Jordan ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da Blinken ya kai ziyara wacce ita ma yakin Isra'ila da Hamas ya shafa. Blinken na ziyara a yankin gabas ta tsakiya ne a wani yunkuri da Amurka ke yi na ganin yakin na Isra'ila da Hamas bai yadu a yankin ba.
It is in no one's interest, not Israel's, not the regions.
Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa babu wanda zai amfana ko Isra'ila ko yankin ko duniya baki daya a wannan fada idan har ya yadu ya wuce yankin Gaza. Kasar ta Jordan da sauran kasashen Larabawa sun yi ta kira da a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta duk bayan da wannan rikici barke a watan Oktoba bara, amma Isra'ila ta ki amincewa. A yau Lahadi ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce dakarun tsaron Rasha na musamman da ake kira Rosgvardiya suna neman hanyoyin da za su kara karfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa a tsakanin jami'an tsaron kasar sanadiyar yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Rahoton da ma'aikatar ta Burtaniya take fitarwa a kullun ya nuna cewa a watan Oktoba sojojin kamfanin Wagner suka koma ƙarƙashin rundunar ta Rosgvardiya, sai a wannan watan yan awaren yankin Donetsk da ake kira Vostok su ma suka koma ƙarƙashin rundunar. Hukumomi a Moscow na ta kokarin ganin sun rusa rundunar nan ta Kaskat da ta kware wajen sarrafa jirgi mara matuki su kuma mika wani sashin ta ga Rosgvardiya a cewar ma'aikatar ta Burtaniya. A ranar Asabar wani mummunan hari da sojojin Rasha suka kai ya fada akan birnin Poskrov da ke gabashin Ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya wallafa a shafin Telegram. Yan Bangladesh sun kada kuri'a a zaben yan majalisu da rikici ya dabaibe yayin da bangaren yan adawa suka kaurace wa zaben, lamarin da ya ba Prime Minister Sheikh Hasina da gamayyarta ta Awani damar samun wa'adi na hudu a jere. Duk da kwanaki da aka kwashe ana rikici da kai harahare, zaben na ranar Lahadi ya wakana lami lafiya. Sa'a guda kafin a rufe rumfunan zabe hukumar zaben kasar ta ce kashi 27.15 cikin 100 ne na masu kada kuri'a suka fita rumfunan na zabe. A ranar Juma'a an kai harahare ciki hadda wanda ya sanadiyar mutuwar mutum hudu a wani jirgin kasa lamarin da ya haifar da zaman dardar gabanin zaben da jam'iyyar adawa ta Bangladesh Nationalist Party ta BNP da kawayenta suka kauracewa. Hukumomi dai na zargin jam'iyyar ta BNP da haifar da wannan rikita-rikita, zargin da jam'iyyar ta musanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wani farmaki da jirgin saman sojan jamhuriyar Nijar ya kai a gundumar Gotei, bangaren da kasar ke iyaka da Burkina Faso a cikin daren Juma'a 5 ga watan Janairun 2024, wayewar garin ranar Asabar, a yankurin murkushe wasu 'yan ta'adda ya ritsa da wasu ƙauyawa da ba a bayyana adadinsu ba. Lamarin da ya sa 'yan fafutuka suka shiga kiraye-kirayen ganin an gudanar da bincike. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Gagarumin lugudan wutar da suka fuskanta daga haɗin gwiwar sojojin Nijar da Burkina Faso a kan iyakar ƙasashen biyu ne ya sa 'yan ta'adda suka shiga neman mafaka a wasu ƙauyukan da ke wannan shiya, inda a makonnin baya suka umarci ƙauyawa su fice daga matsugunansu tare da tsara jerin hare-haren da suka ƙuduri aniyar kaiwa kan jami'an tsaron da ke ƙauyukan Liberi, Bulujinga da Garbunwa, a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa, wacce ta ƙara da cewa ta hakan ne sojoji suka murƙushe wani harin da aka yi yunƙurin kaiwa kan dakarun tsaro da ke garin Ciyawa a wajejen ƙarfe 7 na yamma a ran 5 ga watan Janairu. Sannan a wajejen ƙarfe 8:30 na dare, sojan sama sun yi ruwan wuta kan wani ayari na biyu na 'yan bindigan da ke kan babura da motoci, ta hanyar su ta kai hari wa askarawan da ke ƙauyen na Ciyawa. A cewar shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Rezo Esperance, a yadda abubuwan suka wakana, alama ce da ke nunin sarƙaƙƙiyar da ke tattare da yaƙin da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel.
Wani lokacin in aka yi shela abun ba a shi ba a gani, sai a nemi a gaggauce a takaita abun. To cikin irin wannan ne nake zato yasa aka yi aikin na dare. To kamar yadda ka sani, indai aka ce za a yi halbe-halbe cikin dare, to ganin bai tabbata ba yadda ake so.
Ba a dai bayyana yawan 'yan ta'addan da suka hallaka a sakamakon wannan al'amari ba, sai dai kuma sanarwar hukumomin ta tabbatar da cewa abin ya ritsa da wasu farar hula da tuni aka kwantar a asibitin garin Gotei. Jigo a gamayyar ƙungiyoyin fafutuka na M. Sosande Falmata Taya na cewa
'yan ta'addan ne da gangan suka kai suka shiga ƙauyen don a ce an yi ɓanna, saboda a shaha masu shi Nijar kashin kaji sai a ce a'a. Sojin Nijar ai sun zo sun kashe 'yan ƙauye, mu kuma mun yi imani da cewa da soji bai kashe mutum a kan banza, filin dagan nan da suke don kare 'yan ƙauyen nan ne, don kare al'umman nan ne.
Wannan ba shi ne karon farko da harin soja ke shafar mutanen da ba su san hawa ba, tun bayan da ƙasar ta fara fuskantar aika-aikar 'yan ta'adda yau shekaru kusan 10. Misalin wanda ya wakana a watan Oktoban 2022 a ƙauyen Tamu, wanda kuma ya jawo hukumomi suka daga wasu ƙungiyoyin fararen hula. Sabili kenan a wannan karon ma 'yan kare haƙƙin ɗan adam ke fatan ganin an gudanar da bincike.
Yadda za a gani me yasa haka ɗin ta faru, in kuma kuskure ne wajen aiki, to sai a nemi a san su wane ne wannan kuskuren ya shafa. Ina nihin kamar wanda suka ɓata rayuwarsu ko ko suka raunana cikin wannan al'amarin, sai a samu a biya su diya kuma a ɗoki nauyinsu yadda ya kamata. To shi ne ni dai nake gani hanya wadda za ta kawo ruwan sanyi cikin wannan al'amarin.
Wata sanarwar ta daban da ministan tsaro janar Salifu Modi ya saka wa hannu na cewa wani jirgi mai saukar angulu mallakar sojan Nijar ya faɗi a karkarar Kancari a wajejen ƙarfe 12 da kwata na ranar Juma'a 5 ga watan Janairu, jim kaɗan bayan kammala wani aikin haɗin gwiwar sojojin Nijar da Burkina Faso. Ba sami asarar rai ba, sai dai soja guda ya jikata sanadiyar faruwar wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida da Sule, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Masu shigar da ƙara a Japan sun kama mutum na farko a yau Lahadi, yayin da suke binciken wata badaƙalar karkata akalar wasu kuɗaɗe da aka tara wa jam'iyyar Liberal Democratic Party mai mulki a lokacin gangamin yaƙin neman zaɓe. wannan badakala ta kara dishar da farin jinin gwamnatin Prime Minister Fumio Kishidi wacce dama take fuskantar matsalar yankan kauna a tsakanin al'ummar kasar masu shigar da kara a gundumar Tokyo sun kama tsohon mataimakin ministan ilimi Yoshitaka Ikeda kan zargin kin bada rahoton wasu kudade da aka tara wa wani sashe na jam'iyyar mai mulki a cewar kafofin yada labarai ana zargin su da karkata akalla sama da dala miliyan 4 yayin da shi kuma tsohon mataimakin ministan ake zargin sa da kin bada rahoto kan wasu kudade da yawan sai kai dala 276,000 masu hakar ma'adini a jihar North Dakota da ke nan Amurka sun tsinci wani makekin hauren giwa a wata mahaka wani mutum da ke amfani da cebur ne ya fara hango alamun kasu zuwa yayin da yake kwasar kasa yana zubawa a cikin wata babbar mota hakan yasa aka mai da hankali wajen hakar kasar inda aka gano karin kasusuwan giwar wacce mai yiwa ita ce ta farko da aka hako a hade a wuri guda a jihar ta North Dakota kamfanin hakar ma'adinai na North American Coal na shirin bada kyautar hauren giwar don tallafawa harkar ilimi kamfanin dillancin labarai na AP ya rubuta cewa tsawon hauren giwar ya kai taku 7 yayin da nauyin sa ya kai fan 50 an kuma yi kiyasin shekarun hauren giwar zai iya haura 10,000
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na bi daga Najeriya Ungiyoyi masu zaman kansu na musayar Yahuda ta da jijiyar wuya kan batun wasu kudade har naira miliyan 585 da ministar ma'aikatar agaji da walwalar jama'a ta ce aika da su wani asusu na daban ba na jihohin da abin ya shafa ba inda suka yi kira da hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin lamarin domin ya zama izina ga wasu daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana
Wasu kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin ɗan ƙasa irin su Huriwa a ƙarƙashin shugabancin Emmanuel Umubiko da Lifeguard a ƙarƙashin Akingunola Omoniyi suna ta sato kafa-kafi kan cewa ya kamata a sallami duk waɗanda wannan batu na cire kuɗi daga asusun ma'aikatar kula da agaji da walwalar jama'a da ministar ma'aikatar Beta Edu ta bada umarnin a yi sannan shugaba Tinubu ya hanzarta tuba matan daga mukamansu wannan yasa mata suka tofa albarkacin bakin su cewa
sunana Hajiya Sarta Sa'a Musa DJ Mata Zalla ta North West game da maganganun da ake tayi na ba mata mukamai ana ta samun matsaloli a gwamnatance duk inda aka ce dan siyasa wanda ya san ciwon al'umma ya san damu al'umma to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullun a ce mata kaza mata sun yi kaza mata sun yi kaza matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu
ita ma yar gwagwarmayar ganin an bawa mata inci Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta yi tsokaci cewa
yanzu mun wayi gari an samu matan da aka zuba a wurin daga kan ita minista da ta sauka wanda wancan gwamnatin da ya shuɗe ta sauka da kuma wanda aka assasa daga baya-bayan nan yanzu su biyu ana ta zargin su da kudade masu yawa kan cewa sun kwasa a cikin asusun gwamnati kuma sun yi amfani da shi ba ta hanya da ya dace ba to ni dai gaskiya fi sabilillahi kai mutum wurin shari'a in an zarge shi ko an zarge ta da cin kudin gwamnati in dai ba za a kai gaban shari'a a tabbatar a yi bincike a tabbatar a hukunta mutum in ba hukunci ba shikenan haka za mu ci tafiya karazibe saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaki cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci yayi da zai fara nuna aikin sa a yanzu
wani ne ne shari'a ta tanadar wa wanda ya aikata irin wannan laifin tambayar kenan da nayi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar
sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya dora wajibci akan kowane jami'in gwamnati tun daga shugaban kasa zuwa ministoci har zuwa ga masinja ya dora wajibci akan su cewa dole ne su yaki cin hanci da rashawa kuma su yaki amfani da kujera domin gina kai na biyu kuma tsarin mulkin Najeriya sashi na 21 da 23 da 24 sun dora dora wajibci na kokarin gina da'a ta rike gaskiya da rikon amana duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba Bola Tinubu da gaske yake yi to ya kamata a sa dariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahira su fiye da kwadayin duniya masu kishin kasa fiye da kishin kansu a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu kasar nan
to sai dai yi mai magana da yawun ofishin akanta janar na kasa bawa makwa ya ce akanta bata bi umarnin biyan kudaden a wani asusu na daban ba
lokacin da akanta jara ta karbi wasika daga wajen minista na humanitarian affairs Dr. Beta Edu tana umarnin ta ta biya wannan kudin zuwa wayan su account sai ta gaya mata cewa kaidan wannan kudin ba a kantan jara yake ba za a biya ne daga ministry nata saboda haka kuma ta ba ta shawara kar ta biya zuwa account na wani sai dai account din mutanen da za su amfana daga abinda aka kayyade so bata biya ba because ba a biya daga office din akanta general so ta bi ka'idan accounting yanda yake ne bata biya ba
abin jira a gani shine irin matakan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai dauka na ganin an warware zare da abawa a wannan batun Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gari da Madina Dauda har yanzu dai muna Nigeria kungiyar tuntuba ta dattawan arewa ACF ta koka kan yadda ba a zartar da hukuncin da ya kamata kan mutanen da ke da hannu akan matsalolin satar yara da akan yi safarar su daga yankin arewacin Najeriya zuwa kudanci domin sayar da su daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
a yayin wani taron masu ruwa da tsaki a Kano kungiyar ta ACF ta fukaci manyan joji-jojin jihohin Najeriya musamman na yankin arewacin kasar su kara kaimi wajen ganin doka ta aiki akan mutanen da ke satar yara kanana sosai da su a yankin kudanci bayan sauya musu suna da addini Dr. Gwani Umar Faruk da ke zaman shugaban kungiyar ta ACF a jihar Kano yayi karin bayani akan makasudin taron
makasudin wannan taro ya taso saboda yan sanda da suka bada labarin yara guda 8 yan Bauchi da aka sato aka kaso Kano aka hada baki da waɗansu masu gwani suka canja musu takardar haihuwa suka gurcanje kurana haihuwar aka tafi aka sayar da naira 1480 a Lagos to irin haka ya faru da yawa a da abin da yake damun mu shine sai yan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi
Hajiya Aishatu mai jama'a da ke wakiltar mata a kungiyar ta ACF bayan nuna damuwar mata dangane da wannan al'amari ta fayyace mataki na gaba da suke burin dauka
wani mataki na gaba da mun tura gwamnati sannan kuma su kansu community leaders mun ba su assignment sannan ɗan majalisun mu zamu je mu zauna tare da su sannan judiciary su ma za a zauna da su because zaka ga an kama mutum mai laifi da irin wannan halifin amma sai ka ji magana ta shige sai mu rasa aina abun yake ina gida yake saka sannan ɗan sandan mu su ma dole zamu saki zuwa shi dama shi CCP yana ba mu hadin kai a cikin wannan kungiya mu ma muna da namu sakacin amma idan ka lura poverty dishi yake jawo wannan abun inda yau kuma a ce ɗan majalisun mu sun waiwayi iyaye mata ana bunƙasa musu sana'a ana tallafa musu wallahi duk irin wannan abu ba zai faru ba amma sai ka gani cewa mace a gida ta zauna ba cin yau babu na gobe sannan mai gida ya shuru takalmi ya fice ya zace da yara so dole irin wannan issue din ya kamata a duba a ga ya zai a tallafa wa mata mace tana zauna a gida zace da yara babu dole ta aiki yaro waje je isi wani abu ko ya tallan wani abu to an irin wannan sai ga an dauki yaro tana da yanda zace a gida wannan duk abu zai faru ba
taron dai ya kunshi sarakunan gargajiya na Ibo a Kano da Benin da kuma takuran su na yankin Yarbawa mazauna Kano inda har ma basaraken na Ibo ke cewa
sunana Chief Ifeanyi Nwaimo wannan magana kidnapping da yara suna doke waya yana damun shi yana kawo wahala a cikin gari Kano kuna so sai a hadu sai a cire wannan ba dadi ajeni ba anu mu ba ciki amma mutanen mu suna cikin wahala kuma saboda mutanen mu suna girma anan to ya kamata sai yanzu sai a cire wannan wahala ya zama daya a Najeriya
Ana ta bangaren majalisar masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman domin ganawa da sarakunan yanki Ibo a can kudancin Najeriya, kamar yadda wakilin sarkin Kano a wurin taron sarkin shanin Kano Alhaji Shehu Muhammad ke fadi.
Lalle nan gaba za a tura tawaga mai karfi zuwa sarakunan su domin su masu bayan cewa yadda ba sa son wani abu ya taba su na rashin daɗi, kuma ba ma son wani abu ya taba. Mun karɓe ku a matsayin baki na amana, to mu ma a karɓi mu baki na amana a can. Yadda muke muku anan kuma ku yi mana. Wannan tawaga lalle nan gaba za ka gani ta.
A bayan nan dai matasa a Kano sun so yin zanga-zangar lumana domin nuna kin jinin wannan ta'ada ta sace yara a arewa domin sayar da su a kudanci, amma dattawan garin suka dakatar da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida na Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yadda wallafa batun yi wa miji girki da sanyin safiya a dandalin X ya yi sanadin samun alherin sama da naira miliyan 10 ga wata mata mai suna Momsi, wanda asalin sunanta Debora, kuma batun ya ɗara teburin Trend inda ake jera batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin al'umma a dandalin na X. Tuni dai ɗan ruwan matasa ke addu'ar samun irin alherin da Momsi ta cika da shi a shafin X ɗin. Alherin da Momsi ta samu a cikin ƙasa da kwanaki biyu ya jawo muhawara ne ganti tsakanin ƴan arewa masu amfani da shafin X, inda wasu matasa masu fafutuka ke sake jaddadawa ƴan uwansu mahimmancin amfani da shafukan sada zumunta wajen wallafa ababen da za su kawo sauye-sauye masu amfani da ci gaba ga yankin arewa da ma Najeriya baki daya. Yanzu bari mu sada ku da wani matashi da ke amfani da kafafen sada zumunta musamman na Instagram wajen tallata sana'arsa da fadakar da kan magiyansa wajen ababe masu mahimmanci ga al'umma, inda ya fara da cewa kalubale ne ga ƴan arewa su sauya al'ibinar amfani da kafofin sada zumunta wajen wallafa ababen da za su kawo ci gaba.
Sunana Usman Ahmad, wanda aka fi sani da Sunnore. Na farko, ƴan arewa mu ba mu san me za mu tattauna akan shafukan yada zumunta din nan ba. Mu ne misali kafin da zo kan Instagram ne, Facebook ne, duk wani abu da aure ne ko kuma a'a downfall na wani ne ki muka fi mai da hankali, amma duk wani abu da zai ci gaba da rayuwar mu ba mu amfani da shi. Shi kuma X kika zo gaskiya mutanen mu na arewa to ba laifi muna nan ana yi, amma intellectuals mu ba ma ba su attention sosai. Zaki ga mutum ne ya zo dan Twitter ne X din kenan, yayi posting tweet din shi, yayi magana mai matukar mahimmanci, amma da yake wai mutanen mu saboda sun ga mutum a'a na daya ko ba shi da followers da yawa a'a ko kuma ba shi da engagement ba ya retweet ko na ba, su ma sai su wuce su tsallake za su je suna retweet abinda bai shafe mu wanda ba shi da amfani. Wannan yazo yi mana kalubale ga arewa. Idan wasu a cikin mu suna yin abu na kirki komai kankantar sa, zamu iya kawo su social media mu yi appreciating din su, haka zai yi encourage mutane.
To Zinnure, kai mana bayani akan batun matar nan da ta sami alheri mai dimbin yawa a shafin X daga wallafa cewa tana tashi da sanyin safiya ta yi wa mijinta kirki.
Kamar yanzu wannan mata dai bi da Twitter da kike gani ta nuna cewa tana tashi da safe karfe 5, duk da wannan topic ne na wata rana da ba tana wa mijinta abinci, me ya kawo har ya yin wata wannan alherin? Akwai abin da tuwa suke cin appreciation, wai ana yaba mata ne da kokarin da take, shine yanzu gashi har ta canja mata rayuwa, abinda ba wuce ke cewa a dare ɗaya Allah kan yi bature. Amma mu ƴan arewa kullun ina ɗaya daga cikin wanda a koda yaushe ina magana, ba ma faɗan abin alheri, ba ma yaɗa shi kamar yadda ya kamata, ba wai na ce ba a yi gaba ɗaya ba, ada yi, amma ba ma appreciating junan mu, mun fi wa junan mu zagon ƙasa akan ɗaukaka junan mu. Yau celebrities nawa muke da su a arewa, kamar yadda nake ba da misali na
ce ku duba ko a film duk sun mana nisa mutanen mai irin ba wai ina cewa a'a lallai sai mutanen mu ɗan Arewa yanzu sun yi film a'a lokacin da aka yi bomb din nan mu ringa saka constant pressure yau aka yi magana gobe a ci gaba jibi a ci gaba kada a gaji har sai an kawo abin to notice din wanda su ne a haƙo da su dauki mataki akai amma a'a da an yi magana daya biyu ta wuce a idan auren wani ne wanda fa babu komai namu a ciki wanda bai kamata mu sa musu ido ba a'a mu ne kan gaba a ciki ya kamata mu yi kanmu fada kuma ya kamata mutanen mu wanda suke da basira su koyi amfani da shafukan sada zumuntan nan ta hanya mai kyau su ringa fitowa suna yi mu lokacin da muna yi muna makaranta ana mana dariya yau gashi ta sa zaka yi magana kana da audience mutum 1000 mutum 2000 mutum 3000 wasu sai a'a ni ba ni da followers ko mutum daya ne ya karu da kai ya karu da kai kai retweetin abu mai amfani kai postin abu mai amfani wanda zai amfanar da al'umma gaba daya ba shi riri ta ba wanda muka saba
yanzu bari mu ji daga gare ka ina mafita ga sauye alƙiblar yadda matasan Arewa za su rika amfani da kafafen sada zumunta ta yadda ya dace
mafita dai a tunani na shine dukkanin mu muna buƙatar juna so akwai buƙatar haɗin kanmu nan wurin nanatawa da rashin nuna gajiyawan mu wurin kokarin wayar da kan mutanen mu na Arewa kan amfanin waɗannan shafukan yaɗa zumunta so inda haɗin kanmu zai zo da kafafen yaɗa labarai da kafafen sada zumunta idan business kake yi kai dan kasuwa ne a kafar kana sada zumunta kana amfani da shi zaka ringa daukan wasu lokutan zuwa wasu lokutan kana kokarin fadakar da mutane akan muhimmancin da shafukan nan na yaɗa zumunta suke da shi ta yadda zai iya ko taimakon mutum ko ya ruguje rayuwar mutum yau da gobe kamar ni yake na business nake yi amma ko da yaushe in abu ya kama wanda akwai buƙatar mu yi magana akai zan fito in magana saboda na san a cikin customomi na akwai waɗanda ba su san da wani abu ba amma zan iya fadakar da su zan iya wayar da kansu akan wani abu so haka ne sai ka ji mutum ya ce a ni business nake ba na so in yi magana akan abu kaza yau ko gobe abin nan da kake yin magana akan shi zai zo ya ci mu gaba daya ba ma fata Allah ubangiji ya iya mana
to mun gode alƙalman kirdiga a yanar gizo dai sun yi da cewa Debora wacce aka fi sani da suna Momzi a shafin extra sani alherin da ya dara sama da naira miliyan 10 a cikin kasa da sa'o'i 48 kama daga mota kiran Lexus ga mijinta daukar nauyin karatu a kasar waje na mutum biyu visa tafiya yawon bude ido a kasar Canada wayoyi kiran Infinix guda biyu tikitin samun man fetur da ya kai 200 daga kamfanin NNPCL insurance lafiya na shekara biyu da dai sauransu tun ba yau ba ake kai ruwa rana kan batun fadakar da kan matasan Najeriya da su rika yin amfani da kafofin sada zumunta wajen kawo sauyi da cigaba cikin al'umma da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa lamarin da masu fafutuka ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen cigaba da jaddadawa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
a gaida Halima Abdulrauf to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice
sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yada zango a kasar Jordan a yau Lahadi inda ya gana da Sarki Abdullah na biyu da kuma ministan harkokin wajen kasar Ayman Safadi Blinken ya kuma kai ziyara rumbun adana abinci na hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya inda ake loda wa dogayen motoci kan agajin da ake kaiwa yankin Gaza Jordan ita ce kasa ta baya-bayan nan da Blinken ya kai ziyara wacce ita ma yakin Isra'ila da Hamas ya shafa Blinken na ziyara a yankin gabas ta tsakiya ne a wani yunkuri da Amurka ke yi na ganin yakin na Isra'ila da Hamas bai yadu a yankin ba A yau Lahadi ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce dakarun tsaron Rasha na musamman da ake kira Rusgabadiya suna neman hanyoyin da za su ƙara ƙarfin rundunar saboda rikicin cikin gida da ke faruwa a tsakanin jami'an tsaron kasar sanadiyar yakin da Rashar ke yi da Ukraine rahoton da ma'aikatar ta Birtaniya take fitarwa a kullun ya nuna cewa a watan Oktoba sojojin kamfanin Wagner suka koma ƙarƙashin rundunar ta Rusgabadiya sai a wannan watan yan awaren yankin Donetsk da ake kira Vostok su ma suka koma ƙarƙashin rundunar hukumomi a Moscow na ta kokarin ganin sun rusa rundunar nan ta Kaskat da ta kware wajen sarrafa jirgi mara matuki su kuma mika wani sashin ta ga Rusgabadiya a cewar ma'aikatar ta Birtaniya ƴan Bangladesh sun kada kuriya a zaben ƴan majalisu da rikici ya dabaibe yayin da bangaren ƴan adawa suka kaurace wa zaben lamarin da ya ba Prime Minister Sheikh Hasina da gamayyarta ta Awani damar samun wa'adi na kuɗi a jere duk da kwanaki da aka kwashe ana rikici da kai hare-hare zaben na ranar Lahadi ya wakana lami lafiya Sa'a guda kafin a rufe rumfunan zabe, hukumar zaben kasar ta ce kashi 27.15 cikin 100 ne na masu kada kuri'a suka fita rumfunan na zabe.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Fiona da Tabbata Umarni da kuma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.